بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذه الصبيحة. نعبد يا قلما أكيد ساكي تعلم أن صبيا تلهدي نجم بيوكي ننقوطا ربيع الأول هو ko tay biyu ga watan Rabiul Awwal bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1432 wanda daidai da shi daga watan biyu na miladiya 2011 ci gaba da kokarin da muke na fahimtar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rayuwarsa daga littafin Ar-Rihiq Al-Maktum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Muna tattaunawa akan abinda malamin ya rubuta dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato zangonta na farko shine shekara uku na farko da yayi yana da'awa da ake cewa ad-da'awa as-sirriya. Zamu zo insha Allah mu ji in wasu matakai da malamai suka ambata dangane da fa'idar irin wannan nau'i na da'awa da dukkan mutumin da yake da'awa. Mun tsaya akan inda malamin ke mana magana akan sallah. Zai magana akan abin da ya shafi abin da yafi shahara dai da malamai sukan ambata kuma ɗaliban ilimi suka fi ji shine sallah. An saukar da ita ma'ana zaman tafarilla lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akai Isra'i akai Mi'raji da shi yaje saman ta bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa ko ya umarce shi da wannan umarni cewa a riƙa yin sallah. Farko aka saukar da ita ko akai umarni a riƙa yin sallah 50 a rana. Ya dawo a hawa ko sama ta biyar ya hadu da annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar da ya tabbata a hadithin Isra'i da Mi'raji. Musa ya ce ya koma ya nemi a sauƙaƙa ya koma aka samu wannan kamar da dai kuka sani. Wannan ya zo ne a hadithi tabbatacce daga hadithan manzo sallallahu alaihi wasallama. Har dai Allah maɗauke mai da ita sallah guda biyar amma aladan sallah 50 shine wanda muke yanzu. To amma kafin wannan lokacin shin ana wata sallah ko ba a yi shine abin da malamin nan zai ambata. Ma'ana da ba a yin sallah kwata-kwata haka kawai musulmi suke a farkon sai da suke shekara 10 ko sallah ba a yi. Akwai bambanci tsakanin ana yin sallah da kuma kasancewar ta farilla ko kuma farilla ce ba dai wannan guda biyar din da muka wato sani ba. To abinda malamin zai ambata kenan yace wa min awaili ma nazala min al ahkami al amr bis salati. Daga cikin hukuncen farko da suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga wato abinda ya sauka daga Allah madaukaki shine umarni da a riƙa yin sallah. Ma'ana kenan ba sai daga aka yi mi'raji ba. Mi'raji mun san duk da dai malamai sun saba akan lokacin da aka yi shi amma magana da tafi shahara a littafin sira ita ce an yi Isra'i da Mi'raji ne a shekara ta 10 bayan hijira ta manzo kafin bayan bi'sa wato bayan an mai da manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sai da shekara 10 sannan aka yi Isra'i aka yi Mi'raji. To kaga shekara 10 kenan daga annabta zuwa Isra'i da Mi'raji. Wannan shekara 10 shine malamin ke faɗa cewa haƙiƙa musulmi sun yi sallah. Ba wai haka suka zo na ba a yi sallah ba sai lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji. Ina fata mun fahimta. Yau dan ya bambance cewa hakika akwai sallar da ake yi sai dai ba ita ce irin wannan da ta zo a yadda muka ganta ko da wannan sigar ba. Yau ma'ana guda biyar amma dai wajen shakali da hai'a da karatun Qur'ani ruku'u sujada duk an yi. Zamu ji kuma kamar yadda ya ambata mana. To wannan yana cikin abin da aka fara saukarwa. Qala ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari kenan yana cewa kana sallallahu alaihi wa sallama qabla al-Isra'i kafin ayi isra'i manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli yakan yi sallah qat'an yace wannan babu ma wani kokonto karka kawo wani kokonton cewa da ba a yin sallah sai da aka yi isra'i ba haka ake nufi ba yace wa kadhalika ashabuhu haka nan sahabbansa suma sun yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ikhtilafa sai dai sabanin da aka yi shine هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات ام لا شين اكو وسو صلولي da aka farlanta kafin wannan guda biyar din da aka farlanta isra'i da mi'raj ko kuwa ba a farlanta ba amma dai yin sallah tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi sallah zancen shi ne farilla ce kamar da aka farlanta wannan guda biyar ko kuwa ba farilla ba shine sai ce faqila wasu malaman suka ce innal farda kanat salatan qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha abinda yake farilla a wancan lokaci kafin saukar da wannan guda biyar azhar da al'asr da maghriba da isha'i da kuma sallar al-fajr dinnan da muke yanzu to abinda yake farilla wajibi akan musulmi da kafin wannan lokaci na isra'i da mi'raj da aka saukar da wannan yace shine a salla kafin fitowar rana ayi salla daya kafin fitowar rana ayi kuma wata sallar kafin faduwar rana ma'ana sallar asubahi da sallar magriba abinnan da sallar al'asr asubahi da al'asr tunda an ce qabla ghurubiha yawwa intaha wannan magana ibnu hajar kenan inda ta kare wa rawal harith ibn abi usamata min tariq ibn lahi'ata الحارث ابن أبي أسامة هنا ده مسند إنسا فيما يرويته تهنير عبد الله بن لهيئة موصولا عن زيد بن حارثة هكذا أبوكم تمام يعني كي ترى أنت منه
وروى الحارث ابن أبي أسامة
نعم
ابن لهيئة
نعم
موصولا عن زيد بن حارثة
تأشيني كرمت كوند الناس يسابه أو الحارث بن أبي أسامة يا رويتو لغا تحنير عبد الله بن لهيئة شيكما يا سادد إسناد هرزوا زيد بن حارثة منسى زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه شوى منذو صلى الله عليه وسلم أتهم فرقون أبن ديسو كغريشي da aka yi masa wahayinsa atahu jibrilu mala'ika jibril yazo masa fa'allamahu alwudu'a ma'ana kunga cewa yene min awwali ay ko kuma fi awwali ma auha ilayhi uhiya ilayhi cikin farkon abin da aka yi masa wahayi ashe kenan ba sai bayan shekara 10 ba yau a cikin farkon wahayi manzo sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril yazo masa fa'allamahu alwudu'a ya ilmantar da shi yadda zai alwala فلما فرغ من الوضوء يعين ليجمع الولاء أخذ غرفة من ماء فنضح بها وجهه فنضح بها فرجه يوه يقلي بي واتواني بنا كم فروا قداء تابين هنو قداء نروا يا جيكا فرج سدشي معنى أننا ما سيد دائي تألكي قلوبا كنت كومي كينا أشي سيئن كويا متو komai da tsarkin da alwalar duk sai da mala'ika jibril yazo ya koya manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa qad rawahu ibn majah bi ma'na ibn majah ya ruwaito wannan hadisi da ma'ana ba da wannan lafazi din ba wa rawana wa ruya nahuhu an al-bara ibn azib wa ibn abbas an ruwaito kwatankwacin wannan misalin irin wannan shima daga al-bara ibn azib da kuma abdullahi dan abbas وفي حديث ابن عباس daga cikin hadisin Abdullah ibn Abbas akwai karin cewa wa kana dhalika min awwal al-faridati wannan ya kasance na cikin farkon farilla da aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da shi dan haka dai a takeice akwai sallah kafin wannan salloli guda biyar shi yasa zamu ji a sira ana ambata cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da zai zo ma zamu zo mu ji haduwar su a gidan arqam fi daril arqam da ake kira sannan kuma da annabi sallallahu alaihi lokacin da ya rika addu'a cewa Allah ya karfafi wannan addinin da dayan umarori guda biyu da Umar bin Khattab da kuma Amr Abu Jahal kenan shi ma sunansa Amr Allah madaukaki sai ya zabi wato Umar bin Khattab ya sa ya musulunta kuma daga lokacin ya zama cewa kamar yadda Anas yake fadi cewa mun kasance tunda Umar ya musulunta a cikin izza ma'ana daga lokacin da Umar bin Khattab ya musulunta musulmi suka zama cikin izza ba sa tsoron wani abu wanda da ana ambatar ko kiran sallah wani da akan lokacin da ana ce marhalar sirriya a tsorace ake yin sa a boye ba a dagawa dan kada wato kafirai su ji su zo su tayarwa musulmi da wani abu daga lokacin da Umar ya musulunta ya zama cewa waɗannan abubuwa da ake boyewa sun fito fili kuma ba a jin tsoron kowa akan su kamar yadda zamu zo mu ji kun ga wannan ya nuna kenan ashe ana yin sallah tun a wannan lokaci kuma sannan ya zo har yanzu a hadithin Aisha radiyallahu anha tana cewa da karin farko salloli haka aka farlanta su sallah kowace raka'a biyu daga baya kuma shine aka mai da su guda hudu duk sallah da azhar da al'asr da isha'i da duk raka'a biyu ne kamar yadda muka ga sallar yadda matafi yake sallah wato qasr وقد ذكر ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام يا انبتا شيوا منذ صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا اذا حضرت الصلاه سنكسنتي اذا لوكشن صلاهي ذهبوا في الشعاب سكنجي هنيوين دكي تسكانين دواتو شيني اكي سيما شعاب جمع شعب فاستخفوا بصلاتهم سنا قوي صلاه تاسو من قومهم daga mutanansu kuma wannan ya nuna duk a lokacin da'awa ta sirri ma'ana a boye har sallar a boye ake yi domin lokaci bai bayyana ta ba wa qad ra'a abu talib annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa aliyan yusalliyani wata rana abu talib baban ali ibn abi talib radiyallahu an ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ali ibn abi talib suna sallah marratan wani lokaci ya ga suna sallah fa kallamahuma fi dhalika sai sha wannan kuma menene shine ma'anar fa kallamahuma sai musu magana sai shi me kuke yi haka walamma arafa jaliyat al-amri yayin da ya san bayyanar abun kuru-kuru da muhimmancin sa amarahuma bithabati sai umarce su da tabbata cewa ku ci gaba da yin abunku kar ku damu wannan asirin ibn hisham kenan wal khabaru aidan fi musnadi abi daud at-tayalisi wannan labarin shi ma zaka same shi a cikin musnad na abu daud at-tayalisi wannan abu daud at-tayalisi daban yake da abu daud da muka sani mai sunan yawa wancan mai sunan na abu daud daban yake shi kuma wannan abu daud at-tayalisi shi mutaqaddim ne ya riga wancan shi kuma nasa musnad ne ba sunan ba nafa Allahu bil jami' yace tilka hiya al ibadatu allati umira biha al mu'minun wannan ibada ita ce ibadar da aka umarci mu'minai su rika yi wala tu'rafu wala tu'rafu lahum ibadatun wa awamiru wa nawahin ukhra ghayru ma yata'allaqu bis salah kuma mu'minai a wancan lokaci ba a san akwai wasu dokoki daban da umarni da wasu ibada da umarni ko hani daban banda waɗannan da suke da alaka da sallah ba ma'ana a wancan lokaci banda yayi tauhidi da kuma irin wannan sallar kafin a zo a kawo salloli guda biyar lokacin Isra'il nan to ba wani abu kuma la umarni la hani haka kawai wannan shine addinin a lokacin sai da aka shekara 10 a wannan hali ba a kar a shagiya babu hana zina babu kasuwanci ba komai da ake a lokacin nan duk dokokin da muka sani na yankewa barawo hannu da da abubuwa da haddin zina duk a Madina aka same su a lokacin da aka yi waɗannan abubuwan fa musulmi da ga la ilaha illallah ga sallar da ake zuwa ana yi a boye mai shan giya bai dina shan giyarsa ba haka ake a lokacin nan. Duk wani abu da kaga da an hana shi, to duk wannan matakin farkon ba a zo kansa ba. Waɗannan abubuwan su malamai suke kallo su ce lalle hakika wannan addinin ba abin da yafi muhimmanci a cikin sa irin wannan magana ta tauhidi. Duk abin da zaka je ka dawo, to in ba tauhidin nan magana babu. Abin da za a zauna a ce babu wani umarni, babu wani hani shekara goma sai shi, to dole shi ne ginshikin addini, a kansa aka gina addini. Da haka shi yasa za ka ga cewa shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ayoyin da aka saukar masa a lokacin nan za ka ga duk ayoyin da suke magana akan tauhidi, da ko ayoyin da ake cewa, ko surorin da ake cewa al-makkiyya, ka karanta su ka gani, za ka ga mafi yawansu sun siffantu da cewa abinda ake ambato a cikin magana ce akan tauhidi. Tauhidin ithbatin rububiyyar Allah, ithbatin uluhiyya, da ithbatin sunan Allah da sufufi, da kuma wasu wujuh aqliya, hujjoji na hankali da za a kira mutane waɗanda ba su san Allah ba, ba su yadda da shi ba, ko ba su yadda su bauta masa shi kadai ba, ai ta ba su da kwatance da misalai na rayuwa, ku dubi kaza man, ku dubi kaza, ku dubi yadda aka halicci kaza, duk waɗannan su za ka gani. Sai maganar akwai aljanna, akwai wuta, da kuma domin shi kuma wannan dan kwadaitarwa, amma da kuma sai abin da ya shafi abin nan fada'ilul akhlaq, halaye masu kyau, haka za a rika fadar da rashin ƙarya, ma'ana mutum ya zama mai faɗin gaskiya, duk waɗannan abubuwan akwai su. Amma tauhidin nan shine tauhidin daga farkon sa har ƙarshe, kullun zancen tauhidi kenan. Ka karanta surorin da aka saukar a Makka, haka za ka gani. Shi yasa an kazo kuma surorin da aka saukar a Madina ko kuma bayan hijira, don ana cewa me ake nufi da surorin Makka? Surorin Makka su ne duk surar da aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kafin yin hijira daga Makka. Muna fahimci wannan ko a ina ne? Surorin kuma da ake ce ma surorin Madina shine surorin da aka saukar da su bayan hijira, ko da a Makka ne lokacin fathu Makka. To su ma duk ana ɗaukar su na Madina, domin sun ɗauki hukuncen bayan lokacin hijira. Yawwa, shine malami yake cewa tilka hiya al-ibadatu allati umira biha, mun karanta wannan. Yace wa inna ma kana al-wahyu yubayyinu lahum jawaniba shatta min at-tauhid, abinda wahayi ke bayyana musu kawai a lokacin shine bangarori daban-daban, shine shatta min at-tauhid, na tauhidi. Wa yuraghibuhum fi tazkiyatin nufusi, kuma wahayin da yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci yakan kwadaitar da su ga tsarkake zukatansu, su zama masu tsarkin zuciya. Wa yahuffuhum, yana kwadaitar da su kuma har yanzu ala makarimil akhlaqi, kan halaye da dabi'u masu kyau. Wa yasifu lahum aljannata wan nar, kama da dina ambata, yana sifanta musu aljanna da wuta. Ka annahuma ra'yu aini, kaman dai suna ganin su kuru-kuru. Haka za ka gan ana zancen wuta da aljanna, za ka rika ganin su kamar cewa gashi suna gani ido da ido. Wa yu'azzimu wa ya'idhuhum bi mawa'idha balighatin, kuma wahayin yana musu wa'azi da wa'azuzzuka waɗanda suke masu kaiwa matuƙa, su shiga zuciya su yi tasiri. Tashrahu sudura, wanda suke buɗe zuciyar mutum, ta gyara zuciya ta yi faɗi, ta karɓi saƙon da zai zo a baya. Wato ghazzil arwaha, kuma suna ci da wato ran mutum, ma'ana suna baiwa rai abinci, domin rai in an ce rai ana nufin spirit na ɗan adam, wato rayuwar ɗan adam. Akwai gangar jiki, akwai kuma ruhi, ko to ruhin jam'insa shine arwah, shi kansa yana buƙatar abinci, domin ran ɗan adam yana buƙatar taqwa, yana buƙatar kusantar Ubangiji da tsarkin zuciya. To waɗannan su ne abincin rai, ba abincin jiki ba. To shi rai ɗin nasu a lokacin ana ba shi irin wannan abincin da faɗakarwa da yake samu daga wahayi. Wa tahdu bihim, kuma tana kiransu ila jawin akhar, zuwa ga wani yanayin daban, ghairi alladhi kanu fihi aw kana fihi almujtama'u albashari anadhaka, zuwa ga wani yanayin daban wanda ba a cikinsa sauran al'ummar dan adam take ciki ba. Ma'ana dai a canza musu rayuwa. Yace wa hakaza marrat thalathatu awamin, haka nan shekara uku suka shude na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali, illa annaha urifat lada quraish, an san wannan kwanaki a wurin quraishawa sun san wannan, wa fasha dhikrul islam bi makka, ma'ana an san musulmi suna cikin wannan hali, kuma sannan ambatan musulunci ya watsu a cikin garin makka, ana ji ga wani abu fa yazo sunansa islam sunansa musulunci, ba a bautawa kowa sai Allah, kaza ake yi kaza ake, haka da hira ake ji. Wannan me yasa? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka yi wannan sai da shekara wannan uku din bai taba zuwa ya ce qulu la ilaha illallah, ya tare mutane ya gaya musu, bai taba yin wa'azi alanan, wa'azin unguwa unguwa ko wa'azin gari gaba daya misali, sai da shekara uku bai yi shi ba. Wannan shi yasa ake kiran wannan zangon na da'awa zangon mai ad-da'wa sirriya, da'awa ta sirri. Malamai suna cewa wannan irin matakin na da'awa yana cikin matakin da'awa da yafi kowanne tasiri a cikin rayuwar kowace tafiya. Duk mutumin da yazo da wani abu yake so ya ilmantar da mutane shi, to daga cikin hikimomin masu da'awa ko ni bawan Allah ya rubuta littafi unwanin sa kenan wannan ad-da'wa sirriya, ya kawo fa'idojinta da matakan da yadda ake yi da irin muhimmancin kowanne mataki. Yace babba daga ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara, mutum ya fara da gidansa, na biyu farawa da makusantan danginsa, sannan ya fara da waɗanda yake tsammanin za su karɓa daga wurinsa, abokansa mafi kusa, kamar yadda muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da su, Abubakar radiyallahu anhu bayan ya gama da cikin gidansa, Khadija, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Zaid ibn Haritha, sannan kuma yazo abokinsa Abubakar radiyallahu anhu, shi kuma a hannun abokinsa Abubakar aka samu har mutum biyar daga cikin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, su kuma suka musulunta duk a da'awa ta sirri. Da'awar sirri ita ce ka tashi ka riƙa bi gida gida kana sallama mutane, ka nemi su tallan addinin musulunci. Muna yin wannan irin wannan matakin yanzu muna yin sa, to yana da kyau shi kansa kar a bashi, ba a ce wato an wuce lokacinsa ba, har yanzu yana da tasiri. Ka ɗau ɗan wani littafi a hannunka ka je ka kai mu wani ziyara ku gaisa, na kwana ina gajiya ya aiki ya kaza, sai ka bashi, kuma ku tattauna akan abin da ya shafi rayuwar yau da kullum da kuma abin da ya shafi. Zai tambaye ka, naji ana cewa kuna wani abu, me kuke yi ne, me wannan tafiyar, me kuke ilmantarwa, lokacin sai ka samu dama ka gaya masa a nitse, sai sai to haka abin yake. Domin duk lokacin da ka zo ka sa hajizi tsakaninka da sauran mutane, ya zama daga nan ne za ka yi intilaki shi ne farkon da'awar, to an fi samun matsala. Me ne ke nufi da hajizi? Ka sa iyaka tsakaninka da mutane, wanda bai zo gunka ba bai san me kake ba. Dole abin sai an fara da irin wannan tallan, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tukuna. Domin daga cikin fa'idojin wannan abu wato akwai sa aminci da gamsuwa cikin sauki. Domin mutumin da ka je gunsa zai samu damar da zai tambaye ka duk abin da ya dame shi na shubuhuhi, tunanin meye, abin da bai gane ba, zai samu dama ya tambaye ka, kuma za ka gaya masa. Yana ba da damar ya ga halinka mai kyau wajen mu'amalar da za ka yi masa. Saɓanin in ka koma gefe ka hau kan mumbari kana zance kai kaɗai, yana ba da damar wato ya ga idanka, ya ga yadda kake magana, ya ga gaskiya. Domin ɗan adam akwai hanyoyi da dama da Allah ya hore masa ya gane mai gaskiya, hatta cikin idansa. Idan mutum ya faɗi ƙarya ana gane ta tun daga idansa. Ina ji ana mun taɓa wannan zancen har hannuki maganar wani abu da Ibn Taymiyyah ke cewa idan mutum ya yi ƙarya yuzhiru Allahu zalika ala falatati lisani, in mutum ya faɗi ƙarya ana ganewa a tuntuɓan harshensa kawai, mutum yana yi ana gane cewa wannan ƙarya ce. To idan mutum ya zauna a gabanka akwai damar da zai gane cikin idanka me yake nufi, wanda zai kai sako har cikin zuciyarka me kake so ka faɗa. Har yanzu irin wannan harkar da'awar ta sirri tana ba wa mutumin da aka je gunsa wani abu na security idan ana tsoron abin da kake kiran zuwa gare shi ya taso ya zo inda kake kila zai masa wahala amma kai da kaje gunsa zai karbi abin cikin sauki ba tare da ya sa kansa cikin hatsarin a tsangwame shi ba dan duk abin da yake cikin matakin farko fa duk yana da tafi da waɗannan abubuwa ne wato ba magana ce ta kace kai yanzu tunda ka fahimci wannan abu zaka zo ka fantsama shi ko an yadda ko ba a yadda ba shi mai kiran an koya masa wannan bin wannan irin hanya din duk yadda kuke da mutane da yadda suke sanka da ƴan uwanka da jini ne menene in ka fantsama musu abin da basu saba da shi ba kafin su karbe shi ana shan wahala to idan ku kabi dabaru din irin wannan hanya ta ilimi hanya ta basira da kuma kyauta kamar da malamai suka ambata ba da kyauta shi kansa yana cikin abin da ke jawo hankalin mutane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka fara samu ganima me yasa idan ya tashi ba da ganimar sai ya bewa mutanen da ya san da masu dukiya ne da suka musulunta suka bar dukiyoyin su da masu matsayi ne da mulki duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika ba irin su Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta in aka zo ba da wani abu na dukiya sai ya kyale ansar ya kyale wasu manya-manyan sahabbai bai ba su wani abu na dukiya ba sai ba waɗanda suka musulunta daga baya-baya din nan saboda me dan ta'alifin qulubi kuma me yasa har yanzu a cikin waɗanda aka shar'anta abe wa zakka sai aka sa wal mu'allafatu qulubuhu su wane ne al mu'allafatu qulubuhu mutanen da ake so ake lallaman zuciyar su ake rarrashin su su yi hakuri su zauna cikin musulunci din dan kaga ashe kenan addinin na rarrashi ne nabi a hankali ne ba na cewa kawai ni tunda na fahimci abin nan in ma mutum baya so sai nayi wannan dama haka ne in baya so ma sai kai to amma shi din ake so ka ja hankalinsa shi ma yazo ku yi tare in kana son haka ashe kenan kana buƙatar ka rarrashe shi ka nuna masa da fa'ida da muhimmancin abun kuma kai amfani da hankali wajen shigar da wato wannan sakon zuwa ga kansa har ya karba domin babbar manufar da awa ita ce maganar bahaushe ta me a gudu tare a me a tsira tare ba manufarta shine in koma ni kadai ni ne shiryayye in ta zagin kowa da kowa ba a'a in kokari da lallami da rarrashi da bada kyauta da hali mai kyau da ziyara mai kyau in nuna wa mutane wannan hanyar da nake kai to ita nake so kowa ya zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma haka aka ci nasara kun ga abinda yasa dama kullun ake ga mutane wannan idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata in yayi sannu sannun in yayi zafi zafin ma zai ci nasara tunda shi annabin Allah ne da mala'ika dake taimakonsa kuma Allah ya ga masa shi annabi kuma haka bane idan shi din yayi wannan ya bi sannu sannun ya bi a hankalin yayi rarrashin sannan yazo yayi wancan har aka ya bayyana da'awar mataki na biyu kenan har kuma ma aka zo aka ce yaki aka jihadi to ai kaga ya nuna mana kenan da'a wannan tana da buƙatar tadarruji me tadarruji tadarruji bin mataki sai wani matakin sai wani matakin yana da kyau idan mutum dama ya fahimci abu to ya tsaya kansa to amma wajen da'awa nan shi ake nufi amma kai din ka tsaya in tsananin ka tsanantawa kanka in menene ka bi yadda ka fahimta kai aiki amma wajen kiran mutane ka bi a hankali domin kai mai talla ne yanzu ku duba ku ga masu harkar siyasa ba me suke yi me manufar su mafi yawan kowa abin da yake so shine fa kaso shi ko dan haka da ba da kuɗi da ba da menene da kai ziyara kaga babban mutum ya zo ya kai wani karami wanda bai kai shi ba abokin sa na shekaru ba ko yazo saboda me yana ganin yana da tasiri a irin abokansa sai kuma yaje gun wani wanda shi ma yake ganin yana da tasiri zai iya ja masa mutane to idan mai wannan mai harkar duniya yayi wannan wanda yafi cancantar ya irin wannan hanyar da tallan da hakuri da mutane da jan hankali ai shine mai kiran mutane zuwa ga shiga aljanna kuma haka bai wannan shi ake so a fahimta Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa wafasha dhikrul islami bi makkata hakanan ambatan musulunci ya yadu a cikin makka wa tahaddatha bihi an-nasu mutane kuma sun yi ta magana akan musulunci ne ga wani addini ya fito gashi wa qad tanakkara lahu ba'dhum ahyana amma wasu kuma sun kyamace abun suka ce kai wannan tafiyar ba mu gane ta ba ba sa so suna ji ana fada wa atadau ala ba'dil mu'minin har suka yi wato suka kai suka rika kaiwa wasu daga cikin mu'minai hari suna kokarin su cutar da su illa annahum lam yahtammu bihi kaseerin sai dai su basu damu da shi sosai ba haythu lam yata'arrad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lidinihim kuji wani abu nan basu damu da musuluncin ba su Qurayshawa a lokacin da ake wannan shekara uku ku duba fa shekara uku ba kai ka kalli kanka lokacin da zaka ce kana so ka tallata wani wata manufa sai kaga idan ka gano wani abu na alheri idan baka bi a hankali ba sai ka ce so kake mutanen gari gaba ɗaya a wata guda kowa ya bi ka ya bi abin da kake tafi da shi wannan ba sunnar Allah ba sai ba haka aka saba ba shekara uku nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shuru gida gida ya bi abokansa su taru a gidan arqam su yi sallah kowa ya tafi sum 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 a koye bai taba fitowa ya ce wa mutane abun bautar ku ba daidai bane a shekara uku nan kun fahimci abun nan ma'ana dalilin da yasa basu fara ma kokarin su yake shi ba kasancewar kamar da malami ke faɗa anan lam yahtammu bihi kaseeran basu damu da addinin wannan sabon addinin da yazo ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu damme domin a lokacin nan lam yata'arrad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lidinihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ambatan addinin su ba baya ce musu hanyar da kuke ba daidai bace kaza da kaza ku daina shi ku daina bautawa lata da uzza bai fara wannan ba tukun har shekara uku kun fahimci wannan abu ma'ana ashe kenan farkon matakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama renan mutane innan da tausayi da kira cewa gafa abun kawai a gaya mutum gaskiyar a gaya mutum gaskiya a zo a bautawa Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya yadda sai a ci gaba da karantar da shi a hankali gashi sai a taru sai a yi sallah amma ba a fito kuru kuru an gaya mutane wancan sako ba sai daga baya kamar da zamu zo mishi walam yatakallam fi alihatihi yace bai yi magana akan abubuwan da suke bautawa ba shine ma'ana lam yatakallam kwata kwata bai taba fitowa yace lata da uzza haramun ne a bauta musu ba gumaka ne ba su da amfani sai bayan wannan shekara uku din ina so ku kalli darasin da ke cikin wannan abu shekara har nawa uku ba fasati uku ba ba wata uku ba kunga ashe annabi idan yayi wannan abu to mu da ba mu da tabbaci irin nasa na cewa ga karfin mala'ika zai taimaka mana gashi ga annabci mu ba annabawa bane ashe ya kamata a ce mu fi haka hakuri mun fahimci abin yau dole ai hakuri da mutane ba wai laba-laba bane ba sako-sako bane ba tsoro bane amma hikima ce ta rarrashin mutane domin shi fa mutum da kake ganin sa idan har baka girmama hankalinsa ba ina tana shagaya mana wannan abu in baka girmama hankalinsa ba to ba fa zai yadda ya karba abin da kake talla musamman yana kallon ka ga kananan shekaru a gaban sa ka tashi wacce baiwa ce ka je ka samu a wani wuri har aka gaya maka wani abu da shi bai san shi ba duba mutum mutane fa da suka saba a zaman gindin wata bishiya tun kana yaro kake ganin su har yanzu ba su daina irin wannan rayuwar ba ko ba haka bane dan adam abin da ya saba kafin ka raba shi da shi sai kana da wani abu da zaka kawo masa makufin wannan abin da zaka raba shi da shi to mutum ya rabu da abin da ya tashi a kansa din nan da ya dade a kansa yana da wahala kokarin da zaka yi sai ka shiga zuciyarsa da hali mai kyau da magana mai kyau lafazi mai kyau sai kai masa tasiri sai ce kai gaskiya fa maganar nan gaskiya ce ba wai kawai ka zo ka ce ga yadda abu yake ko ka yadda ko kar ka yadda wannan din akwai lokacinsa amma matakin farko dai shine abu wancan sannu-sannu din ba kuma wai lalata hukuncin bane da kin fadar hukuncin hukuncin yana nan ba za ka canza shi ba domin ba naka bane na Allah ne amma yadda za ka yi dabara ake so a koya maka ne yadda za ka gamsar da mutane ina fata mun fahimci wannan to haka manzonmu sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan marhala din wannan ita ce marhala ta adda'wa as-sirriya mun kuma ji fa'idojinta da abin da malami suka ambata akan ta akwai littafai akai daliban ilimi yana da kyau su koma su karanta in Allah madauke ya ba mu dama wata rana mai ko da yar daura ce takaitacciya ko da ta kwana uku insha Allah akan uslubin na da'awa da yadda ya kamata mutum ya rika yin wato harkar da'awa insha Allah. Akwai littafai majali ne shi kansa wannan, nan ce majali ana nufin fili ne na ilimi wanda ake digiri a kansa, ake masters a kansa, ake PhD a kansa, kawai harkar da'awa mutum ya je a koya masa yadda zai yi wa'azi, yadda zai tunkari mutane, yadda zai magana, da yadda zai tsara huduba, da yadda irin mutanen da zai kalla. Wata rana ina tuna wani malamin mu Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr, na je gidansa muna tattaunawa akan harkar wasu abubuwa na irin wannan da'awa da ilimi, sai yake cewa wata rana ya wata huduba a masallacin Qiblatain, yace ranan nan hudubar ya kalli irin dattijai da suke zuwa masallacin, sai ce shi kuwa satin da zai zo zai magana akan girmama dattijai. Yace ya je tsaro wata huduba akan yadda ya kamata samari su rika girmama dattijai. Yace dattijan fa tunda ya fara sallar juma'a a masallacin suna zuwa, yace amma daga ran da ya wannan huduba, yace gaisu irin yadda ake gaishe shi sai da ya canza, kuma da ya sako daga sallar bayan ya gama sallar, dama su in aka yi sallar ba su suka fita da wuri ba, ya rika bin su a cikin masallacin ɗaya-ɗaya-ɗaya sai su gaisa da wannan, su gaisa da wannan, ya ƴaƴanka, ya aikin su, ya jikin nan naka, ya hawan jinin, ya kaza, duk irin wannan. shi yake ban labarin, yake cewa wallahi ya ga tasirin abun ya yi masa girma har ya zama cewa duk lokacin da aka ce zai yi wata ko muhadara ko yana da wani darasi a wani wuri, ya ga sai dattijai sai cika suke yi, saboda kawai ya taɓa huduban nan akan dattijai suna buƙatar samari su riƙa girmama su. To kun ga wato hanyar shiga cikin zuciyar ɗan adam tana da yawa, ba kawai ka zo ka sa karatun ka faɗa ka ce kawai kai ka faɗi gaskiya, ka yi iqamatul hujja, kawai duk wanda ma ya ji, kawai wanda bai ji ba, kawai shikenan daga ranar ka gama, dole sai an bi. Haka nan kuma kaga a ware wata rana kawai a yi magana akan samari, muhimmancinsu a cikin al'umma, bai kamata a rika hantarar su, ana zagin su, ana ɗaukar su ba su da muhimmanci. Iyaye su san yadda za su rika magana da saurayi lokacin da ya kai shekara 17-18, lokacin ji yake shi ma da kansa. A daina cewa idan yaro kullun yaro ne, kaga babban mutum yana dukan ɗansa babba, duk waɗannan ba hanyoyi ne na tarbiyya ba. To ita ma wannan a ilmantar da mutum a wannan fagen, ka sami lokaci kuma har yanzu na mata, a ware wa mata da gyatumi manya-manya, a ware musu lokaci, koya musu sallah, koya musu tsarki, zancen lahira, domin sun kama hanya, ka ilmantar da su yadda za su tsorashi Allah, su shirya rabuwa da duniya. Mata kuma haka su ma matsakaita, a ware musu lokacinsu, ‘yan mata da kuma, shi yasa za ga a wasu wuraren har daura ake warewa a yi irin kos-kos ɗin nan haka, sai a yi ta a kan ma’aurata masu shirin yin aure. Daura ce lilqabilina ala zawaj, sunanta kenan. Za a yi ta sanarwa a masallatai a ce yau akwai daura da za a yi ga samari da suke shirin yin aure a wannan wata uku masu zuwa. Su kuma sai ka je ka tsaro abubuwa duk da zai musu amfani, na yadda za ka zaɓi matar da za ka aura, da halinta, da addininta, yadda kuma rayuwar farko ta biki in ka zama ango, duk ya za ka yi, a kawo maka daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwar sahabbai da hadisan manzon Allah, duk a kwakwalo maka wannan ilimin, a nuna maka ga yadda ake yi, sai ka yi haƙuri daren farko, ga yadda za ka yi, ga abin da za ka yi wa yarinyar in ƙarama ce, kar a zo ana samun matsalar daga an shigo ɗin nan a yi ta faɗa, washe gari aure ya ɓaci, kai ga wani auren sati guda kawai ya ɓaci, saboda me? Yaran ɗanye ne, yarinyar ɗanya ce, ba a yi musu koyi a gida, ba a yi musu training ba, ko ba haka ba ne? To duk wannan ba shi mai da'awa, duk wannan yana cikin aikinsa. Kun ga ashe aikin ba wai ƙarami ne kawai na a zo a yi karatu ko a yi wa'azi, kowanne yana da fa'ida. A cikin wa'azozin a riƙa taɓo irin wannan abin da ya shafi rayuwar mutane, sai a nan ne za ka ga cewa mutane insha Allah sun gyaru, sun ɗauki abubuwa. Don haka gaskiya harkar da'awa majali ne mai muhimmanci kuma ilimi ne a cikin sa ba na wasa ba. Muna fata Allah madaukaki ya kara mana basirar yadda zamu isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. To yanzu zamu shiga al-marhalatu thaniya, zango na biyu na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ad-da'watu jihara, da'awa bayyananniya, a bayyana wa mutane ƙuru-ƙuru fitowar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku ce la ilaha illallah la tad'u zabi halatta abauta musu ba. Yaushe aka fara wannan abu shi kuma? To shine yake cewa awwalu amrin bi izhari ad-da'wati, umarni na farko na bayyana da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace lamma takawwanat jama'atun min al-mu'minin, yayin da wata kungiya ta mu'mine ta hadu, ta qumu ala al-ukhuwati wa at-ta'awun, wato wancan matakin na farko da aka yi na shekara uku. Ai kaga abinda zaka iya siffanta mu'mine kai a lokacin shine wata kungiya ce, ko kace mata ta samari, don a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 40, ko yawa shekara 40 mutum yana nan har yanzu da baka, yana nan a samartaka bai tsufa, ya zama yadda ya wuce wannan marhalar ba. Haka nan waɗanda suke tare da shi mafiyansu duk ƙasa da shi suke. Yawa Abubakar radiyallahu anhu babban abokinsa tsakanin su shekara 2 ne da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kuma Umar baya duk dai haka suke, babba sai bayansa. Don haka a lokacin nan ka iya cewa wasu samari ne ko ta jama'a ce suka haɗu suke taimakawa junansu, kuma sannan suna haɗuwa su shiga wani wuri su yi ibada, su fito kowa ya kuma kama hanyar gidansa. Ma'ana babban abin da kawai zaka iya siffanta su da shi kenan a wancan lokaci. Yace wata tahammalu ib at tablighi risalati, suna daukar nauyin da kuma wahalhalun da ke cikin wato isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sakon Allah na la ilaha illallah, wa tamkiniha min maqamiha, da kuma tabbatar da su a inda suke. To suna cikin wannan halin, nazalal wahyu, sai ga wahayi ya sauka. Wahayin nan yukallifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana kallafa, yana dora nauyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi mu'alanati da'wati, cewa to a fa bayyana komai kuma yanzu kuru. Kun ga ce abun nawaye na Allah ne, shike umarni ga yadda za a yi, kuma shike umarni ga yadda za a bari. Da aka shekara uku nan sai kuma umarni ya zo cewa to a tashi fa ai kaza, a bayyana kuru-kuru, shine mu'alanati da'wa, ta zama alana, wa mujabahatil batili bil husna, kuma a fuskanci barna, a fuskanci ta da me? Bil husna aka ce, ba bil batili ba. Karka fuskanci barna da wata barnar, abinda ake mutane suna kan hali marar kyau. To in kana so ka gyara su, karka zo da hali marar kyau, ka zo da hali mai kyau. Hali mai kyau shi ke kawar da hali mummuna, sai shi hali mai kyau din sai samu wuri sai zauna. Amma idan kai amfani da hali marar kyau wajen maganin abu marar kyau, to ba za a fahimci abin da ake so ba, ba kuma za a kallama. Don haka shi yasa musulunci bai zo mana da umarnin muna son mu gyara mutane duk munin halinsu, duk shirkar da suke, duk kaucewarsu daga hanya, kar ka zage su. Da ka ce za ka yi zagi da kaza, ba ku da hankali, wane ne irin wannan uslubin, a lokacin shi kenan ka sallame su, ka kore su, kuma ba su saurare ka ba. Domin shi wanda yake da gaskiya a hannunsa ya san cewa Allah na taimakonsa, kuma wannan sakon na Allah ne, ba ya bukata ya zagi mutum. Domin zagi yana nan aljihun kowa zai iya dauko waye, ba a koyansa a makaranta, ko ba haka ba? Kowa ya ga dama a titi zai iya ashar, amma karatu sai wanda ya karanta. Don haka kai da kai karatu, Allah madauki baka basira, to kai karatu ka ilmantar da mutane, karka ci mutuncin su, karka zage su, sai su karba abin da kake kiran su zuwa gare shi. Yace wa awwalu ma nazala bi hadha sadad, farkon abin da ya sauka ga wannan manufa, qauluhu ta'ala, shine fadin Allah madaukaki, wa anzir ashirataka al-aqrabi, wa anzir ashirataka al-aqrabi, ka gargadi danginka makusanta. Wa qad warada fi siyaqin dhukirat fihi awwalan qissatu Musa, wannan ayar وأنذر عشيرتك الأقربين أو سورة تزو سورة الشعراء كو سورة الشعراء الله مدوكيا فارا تاني دا أنبتن كسر النبي موسى عليه الصلاة والسلام أتكنن أكبر كسر النبي موسى من بداية نبوته تندق فاركم أنبتن النبي موسى إلى هجرته مع بني إسرائيل هاد لوكا تندي هجرة دا بنو إسرائيل وقصة نجاتهم da kuma kissar tsiran da suka yi daga fir'auna min fir'auna wa qaumihi da kuma mutanansa wa igraqi ali fir'auna ma'ahu da yadda Allah madaukaki ya nutsar da fir'auna da mutanansa a cikin teku wa qad ishtamalat hadhihi alqissatu wannan kissar ta annabi Musa ta kunshi jami'il marahil allati marra biha Musa alayhi salatu wassalam ta kunshi dukkan hanyoyi da zango zango na da'awa da annabi Musa ya bi ai an fada tun lokacin da shi kadai ne tun mazancin haihuwa da yadda fir'auna ke so ya kauda shi ba a san da shi ba ana so a kauda dan bani Isra'ila wanda shine zai zama sababin karewar mulkin mulkin fir'auna da sauransu irin waɗannan abubuwan har lokacin da ya rayu a gidan fir'auna har lokacin da ya fita lokacin da ya kashe wani daga cikin ibtawa mutane suna neman sa aka bi shi har ya gudu ya bar garin har ya je Madiyan a Madiyan har ya ga wannan ƴan mata suna ɗiban ruwa har suka je gun baban su bayan ya taimaka musu ɗiban ruwa baban su ya aurar da ɗaya daga cikin su yana tafi tare da ɗaya daga cikin su sai ya hango wuta yace bari ku saurana anan bari in je in samu mana ana tsananin sanyi in samu mana dan wani abu na wuta da zamu dan ji dumi to anan gun wutan nan ashe Allah ne ke so yi magana da shi Allah ya yi magana da shi a lokacin aka mai da shi annabi ya taho da sako ya zo ya gaya wa fir'auna a saki banu isra'ila a daina azabtar da su su fita su koma garin su wanda daga nan suka fito baitul maqdis duk wannan kissoshin suna nuna maka wannan marhala marhala din cewa da'awar ba rana ɗaya take faruwa ba yawa to shi kansa ashe kenan darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da suratul shu'ara a wannan lokaci ya ga ga yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance a khilal da'wati fir'auna wa qaumihi ila Allah wato ta hanyar a cikin wato da'awar kiran da annabi Musa yayi wa fir'auna da mutanansa cewa su zo su bauta wa Allah wa ka'anna hadha at-tafsila kamar dai cewa wannan bayanin daki daki da Allah ya yi a cikin suratul shu'ara ji abihi ma'a amrin rasuli sallallahu alaihi wasallam an zo da shi ne tare da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jahri da'wati ila Allah sai aka hada wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan to kaga ga wani annabin ma ya zo ya ce kaza ga mutanansa ga abinda aka yi masa ga abinda ya kai ga karshen lamari don haka kai ma yanzu fito ka bayyana wa mutane abinda ya kawo ka abinda aka aiko ka da shi cewa su daina bautar kowa sai Allah subhanahu wataala kamar haka Allah madauki yake so ya ilmantar da shi muna fahimtar siyakin zancen yace li yakuna amamahu wa amama ashabihi mithalun lima sayalqawnahu min at-takdhib wal ittihad domin wannan abun na kisar annabi Musa ya zama misali ne a gabansa da kuma a gaban sahabbansa su fahimci cewa ga irin abin da zai zo za su haɗu da shi na ƙaryata wadda za a yi za su faɗa a ce ƙarya ne za kuma a ƙuntata musu a kori mutum daga gida a raba shi da mata a yi irin waɗannan abubuwa na damuwa duk saboda me saboda sun bayyana cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah kamar yadda banu Isra'ila su ma saboda imaninsu da annabi Musa fir'auna ya hau kansu ya hantare su ya kuma kokarin halakar da su har Allah madaukaki ya tsirar da su wannan kuma duk sakamakon me hina ma yajharuna bid'awa lokacin da suka bayyana da'awarsu domin duk wanda ya bayyana wa mutane to ga kuma wani abu fa sabo ku daina kaza ku dawo kan kaza to lokacin dole ne ya shirya da cewa za a tsangume shi za a zage shi za a tuno sirrinsa da aka sani a fada a bata sunansa a ce ai kaza ne ma dan kaza ne wane ne duk wannan sai an fada ba dan komai ba saboda ya zo ya ce ya fi mutane sanin hanyar da za su tsira su kuma mutane kowa ji yake ya fi kowa shi kadai ya fi kowa sanin hanyar da zai tsira ko ba ka bane da ka zo ka ce mutane ba su sani ba kai ka sani to a lokacin sai a fara irin waɗannan abubuwa ashe kenan yana buƙatar haƙuri shi yasa a cikin al-usulu thalatha da ku karanta thalathatul usul da Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fara da maganar mai farko abin da ya kamata ka sani abubuwa guda hudu ko al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi wannan abin su zama kaidoji a hannunka ilimi wato ka gina shi akan tauhidi da imani ka tsayu akan wannan sannan ya zama kana aiki da wannan ilimin kuma ka kira mutane zuwa ga wannan ilimin in ka kira su kuma ba za su haƙura ba za su tsangwame ka to sai kai haƙuri in kuwa lokacin da ka kira mutane suka soke ka da maganganu kai kuma sai ka rama to shikenan sai kai ba kai haƙuri ba kenan sai a zo a sami wato rashin nasara a cikin abin da kake kira zuwa gare shi sannan sai yake cewa hina ma yajharuna bid'awa wal yakunu ala basiratin min amrihim منذ البدايه kuma domin su zama wato akan basira na lamarin su ya zama duk abin da zasu yi shi ne akan basira a dangane da abin da ya shafi da awasu wa min nahiyatin ukhra a wani bangaren kuma daban tashtamilu hadhihi suratu ita suran nan ta suratu shu'ara ta kunshi ala dhikri ma'anil mukaththibina lirrusul ta bada labarin sakamakon waɗanda suke ƙaryata manzanni ba haka Allah maduki ya bi qaumi qaumi mutane mutane bayan ya gama sai ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin dai kowace al'umma sai aka ce sun yi kaza sai ma an fara bada labari wanda mutane kaza sun ƙaryata manzansu lokacin da yace musu kaza lokacin da yace musu kaza ya kawo hujjoji sai a kawo wani abu da ya tattauna tsakanin su da shi kuma sannan a ƙarshe da suka kore shi daga gari ko suka ƙaryata shi ga irin abin da Allah ya musu kun ga wannan shi ma darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa to wannan fa bayanin da zaka fara yi na a daina bautawa Lata da Uzza na a daina kaza a daina bautawa Allah shi kadai to matsala za ta taso in ta taso sai kai haƙuri da fatan muna fahimta sannan sai yake cewa yawwa min qaumi nuhin kaptin daga annabi mutanen annabi nuhu da ad wa samud wa qaumi ibrahim wa qaumi lutin wa ashabul aika sunan ashabul aika mutanen annabi shuaib yawwa ada ma zikira min amri fir'auna wa qaumi banda ma abinda aka ambata na mutanen na fir'auna da mutanansa li ya'lam alladhina sayaqumuna bit takdhibi domin su kuma waɗannan da za su ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su kuma su san aqibata amrihi uqubas wato sakamakon lamarin su abinda zai je ya dawo bayan sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sayalqawnahu min mu'akhadhati llahi da kuma abinda za su haɗu da shi na rikon da Allah zai musu ya damke su ya azabtar da su akan abinda suka aikata in istamaru alaihi in suka doge suka ci gaba da wannan abu وليعرف المؤمنون كما دومن مؤمني سسان ان حسن العاقبه cewa kikkyawar makoma dai daga karshe lahum tasu ce ma'ana duk abin da za a je a dawo insha Allah mu'minai su ne za su ci nasara su za su samu kikkyawan sakamako walaysa lilmukaththibin ba ga wadanda suka ƙaryata manzanni bane don haka wannan shine sirrin da'awa sai an yi hakuri sai an bi waɗannan matakai kuma kowanne abu a yi shi a lokacin da ya dace a yi shi da yake addinin na Allah ne shi ne ke sa a karɓe shi shi yasa kullum sirrin wato nasarar mai kiran mutane ita ce ya tabbatar a zuciyarsa cewa addinin nan ba nasa ba ne akwai mai shi ɗin nan kuma zai kula da shi idan ya ɗauki cewa nasa ne da atifarsa kawai zai aiki ba da ilimin da kuma tarbiyyar da aka bashi ba to zai shigar da kansa da kuma mutanen da yake kira cikin matsala ina fata mun fahimta amma ya dauki cewa addinin nan fa na Allah ne ni abin da ke aiki na shine in isar da shi bakin nan shi kawai na mallaka an ga mu in ce gashi kaza ga abin da ke shine daidai amma da maganar ƙarfi ba ta zo ba maganar zagi da cin mutunci duk babu ita don haka saƙo ne na Allah ka isar da shi Allah kuma shi zai sa shi cikin zuciyar wanda duk yake so idan mutum dama yana da dabara ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humurun na'am ba wato a ce Allah madauki ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ta hanyar kiranka ta hanyar wa'azinka ta hanyar fadakarwarka ta hanyar karantarwarka a samu mutum daya ya musulunta ya shiryu ya bar wani abu mummuna ya koma ya kama hanyar a shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yafi a baka duk wani wata dukiya mai tsada duk wani abu da kake ji da shi na dukiya mai tsada a duniya to a baka ka samu wannan wani ya shiryu ta hanyar kadin wannan abun bai kai shi ba kaga idan haka ne ashe ya kamata mutum ya zama dabaru ne da shi na yadda zai sa mutane su shiriya ko ba hanyoyin da mutane za su kyamaci abin da yake kira din su ki karba kuma su gudu shi bai samu wancan ladan ba su kuma ba su samu shiriyar ba kun ga an rasa biyu amma idan ya samu dabara bi iznillahi tabaraka wa ta'ala kuma abin a hada shi da addu'a har yanzu mutum baya dogara ga dabararsa baya dogara da tunanin kansa a hada da addu'a ya Allah ka shiryar da mutane ya Allah ka sa su a hanya domin mutum Allah madaukaki shi ya mallaki zukatan nan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana inna qulubal ibadi bayna usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a zukatan mutane suna tsakanin yatsu biyu na Allah Allah madaukaki shi ya san yadda wannan abu yake ma'ana Allah madaukaki yuqallibuha kayfa sha'a shike juya waɗannan zukatan yadda yaso wani wayi gari mutumin kirki sai ya koma kuma wata ya zama mutumin banza wani yana kafiri sai ya koma musulmi duk wannan abun Allah ne yake shi yasa da'iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da da'arka to muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da zukatanmu akan da'arsa da kuma wato addininsa da da'arsa kuma bisa hasken sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته